الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بايعك والسلام عليكم ورحمة الله. Barka mu da saduwa a wannan yammaci na talata 22 ga watan Safar shekara ta 1419 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammaci na 16 ga watan nan 15 ne ko 16 kenan ga watan 6 wato shekara ta 1998. Dan ci gaba da karatun mu na bulugul maram min adillatil ahkam. Idan ba a manta ba, ajiya muna cikin babin da yake magana akan hukuncen kiran sallah. Kuma karshen hadisin da muka karanta shine hadisin darasi na 17 kenan. Karshen hadisin da muka karanta kuma shine hadisin Umar bin Khattab, wanda yake bayyana cewa wato ainihin ana bukatan mutumin da yake sauraron mai kiran sallah ya rinka maimaita abin da mai kiran sallah din nan ke faɗa, sai dai wurin wato hayya ala salat da hayya ala fala, inda nan mai saurari zai ce la hawla wala quwwata illa billah. Haka ne ko? Yau kuma za mu tashi kan hadisin Uthman ibn Abi al-Aws. Yace wa an Uthman ibn Abi al-Aws radiyallahu anhu qala ya rasulullah ij'alni imama qaumi, fa qala sallallahu alayhi wa sallam anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim wattakhiz mu'azzinan لا يأخذ على عذاله أجرا. وعن عثمان بن أبي العاص أنكر بو حديثي دك عثمان ابن أبي العاص الله شكاري دا أقريش قال يتي يا رسول الله يا مأيشن الله اجعلني إمام قومي سنياني إن زمنيني لإمام متانينا كنتاني لإمام أتكين الأمة. فقال sai annabi ce da shi anta imamuhum, daga yau kai ne liman dinsu. Da haka waqtadi bi ad'afihim, kai koyi da mafi rauninsu. Ma'ana idan ka zo yin sallah, kada ka yi izina da masu lafiyar jiki, kada ka yi izina da samari ka je ka ja dogon sura, a'a ka yi izina da mutumin da suke dattijai da marasa lafiya da kuma mata wanda yara ke damunsu da kuka. Da haka sai ka daga jejjerun surori ba tare da ka wahalar da mamudinka ba. Shi ne ma'anar waqtadi bi ad'afihim wattakhid mu'azzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra, kuma ka nemi mai kiran sallah wanda baya bukatan albashi a cikin kiran sallarsa. Wannan hadisi akhrajahu al-khamsatu wa hasanahu at-tirmidhi wa sahahahu al-hakim. Wani hadisi ne dai ingantacce, ana wato ainihin hujja da shi a shari'a. Abinda hadisin ke nuna mana wato lalle dai a kowane masallaci a samu mai kiran sallah. Kuma hadisin na nuna falalar cewa mai kiran sallah ba sai ya karɓi wani abu ba, wannan haka aka fi bukata. Amma kamar yadda muka faɗa tun jiya, idan an iyakance shi da wannan aiki, ta yadda wannan aiki zai hana masa kai kawo wajen fadauki da sauran gudanar da sana'o'insa na rayuwa, to babu laifi mai kiran sanya sallah a sa masa albashi. Yanzu kowa sai bunar da musu gidan ko tun da dada zu ba wuta. Ai hakuri, kar ku fara tambaya da kanku. Na ga tambayoyin suna iyakance mu wani lokaci, ku bari har sai na gama magana kan kowane hadisi sannan mutum ya tambaya. Annabi ce da su anta imamuhum, da haka kai ne limaminsu. Bayan shi ne ya bukaci annabi ya naɗa shi limami, to a nan malamai ke cewa ai hadisai sun tabbata daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, waɗanda ke nuna bai dace ba mutum ya nemi shugabanci ko jagoranci. Har annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa dukkan wanda ya nemi shugabanci aka zo aka kafa shi a sakamakon neman da ya yi, to Ubangiji ta Allah zai kyale shi da dabararsa. Amma duk wanda jawo shi aka tsora shi ba shi ya bukata ba, to Ubangiji ta Allah zai taimake shi wajen gudanar da daidai. To amma ga shi wannan bawan Allah na cewa ij'alni imama qaumi, ka sanya ni in zama ni ne limamin mutane na. To menene dangantakar wannan da kuma bayanin annabi na hana mutum ya nemi shugabanci? Shine malamai suke cewa ai ya halatta ka nemi shugabanci idan ka ga wannan shugabancin wannan mukamin kana da tabbacin dacewarka da shi. Lallai irin qualification din da ake bukata wajen wannan mukamin ka cika su. Idan kuma kai shiru baka nema ba, za a nada wani wanda bai dace ba a irin wannan yanayi ya halatta ka nema. Da haka Annabi Yusuf alaihi salam shi ma ya nema, ya ce ijani ala khazainil ardi inni hafizun alim, yana mai shugabanci. Wannan fage nan kan al'amarin da kasancewa in kai baka nema ba, abin zai tafi zuwa ga wani wanda bai cancanta ba, to sai ka nema don a baka. Haka waɗansu malamai suka ce. Amma idan ire-irenka waɗanda za a iya gudanar da wannan aikin suna nan da yawa, to kai makaruhi ne, ko bai dace ba ka ce za ka nemi shugabanci ka bari har sai an ga dacewarka, sannan a zo a naɗa ka. An fahimta da kyau ko? To wannan shi ne ansar da waɗansu malamai suka bayar. Waɗansu malamai kuma suka ce a abinda wannan ma akwai wata ansar. Akwai shugabanci na siyasa na duniya na gudanar da mulki, akwai shugabanci na fuskar addini. Wanda shari'a ba ta so ka nema shi ne shugabanci na gudanar da mulki, amma shugabanci na addini matukar ka san ka cancanta sai ka yi bayani ka ce a nazari. Ana neman ladan wa zai kiran sallah sai ka ce gani na iya, saboda ka karanta babin kiran sallah kuma ka san dukkan siffofin wanda yake kiran sallah kana da su. Waye zai limanci a masallaci ka za ka ce gani, saboda ka san babin limanci, ka karanta alqur'ani, ka san irin ladubba da ake bukata ko sharuɗa liman ya cika ka cika. In kai shiru za a ba wani, to a irin wannan sai ka ce gani. Da haka sai ce ij'alni imama qaumi, sai annabi ya ce anta imamuhum. Annabi ya ga dace sai ce je ka kai da limamin su daga yau. Waqtadi bi ab'abihim, kuma abin da ake bukata liman idan ya zo kullun ya rinka yin izna da mamu dangane da dogon karatu ko rashin dogon karatu. Idan a cikin mamudin da ke sallah tare da kai a masallaci akwai dattijai, akwai marasa lafiya, to sai ka jajja da jirgin tsorori. Idan akwai waɗanda suke kuma sa iya jurewa don an taja dogayen ayoyi, to babu laifi. Amma dai al'asul shi ne mutum ya jaga jirgin ayoyi. Sai dai kuma wannan yana bambantuwa daga sallah kaza zuwa sallah kaza. Galibi mafi tsawon karatu da annabi ke yana cikin sallan asuba, kasancewar raka'a biyu kacal, saboda sai ja dogon karatu don saboda kowa ya zo da suke jami. Dan a sallan asubahi rakawoyin ba su da yawa, idan aka jaga jejerin karatu sai waɗansu su jami. An gane ko? Da aka yi zanto sunnar annabi wajen gudanar da ita yana fara yin sallan asubahi da zarar lokacin ta ya shigo, amma baya karewa har sai lokacin al-isfa, wato gari ya yi ta bai kai ga wayewa ba. Kaga dogon karatu ake da kenan. Wannan hadisi ya akhrajahu al-khamsa wa hasanahu at-Tirmidhi wa sahahu al-Hakim. Wa Malik ibn al-Huwairith radiyallahu anhu qala قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. معلم حديث بقية الرويتون حديث جيني بخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه دكم إمام أحمد بن حنبل. أنكره حديثي دك مالك ابن الخويرس. قال يتي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي ياتي دمو إذا حضرت الصلاة idan lokacin sallah yayi falyu'adhdhil lakum ahadukum, lalle dayanku yayi muku kiran sallah. Idan lokacin kiran sallah yayi, lokacin sallah yayi, lalle dayanku yayi muku kiran sallah. Wannan hadisi dogo ne, amma Imam Ibn Hajar ya takaice abin da ya shafi babin mu shine magana kan kiran sallah. Amma in ba haka ba, Malik ibn al-Huwairith shi da mutanansa suka zo wajen annabi bayan sun musulunta, suna samari matasa, annabi sa aka yi musu masauki a cikin masallaci, aka ware musu bukka suna zaune, suna koyan Qur'ani, suna koyan ibadoji har tsawon lokuta. Daga ba suka ce to annabi, kuma dai zuciyar mu ta kosa, yanzu muna son mu koma gida, ma'ana mun bukatu zuwa ga iyalanmu. Sai annabi ya kiraye su ya ce da su, to shikenan ku je ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza. A cikin abin da ya faɗa har ya zo cewa idan lokacin sallah yayi, to ɗayan ku yi muku kiran sallah. To amfanin kawo wannan hadisi a nan gurin cewa falyu'adhdhil lakum ahadukum, dan ku yi muku kiran sallah, dan kafa hujja da wannan bisa ga wajibcin kiran sallah. Ashe kiran sallah dole ne, tunda annabi yana musu wasiya ne bayan sun zo sun musulunta, sun koyo wani abu na addini, yayi ta kirga musu ba wajibin abubuwan da in sun je garin su kafi suka ci da su ciki har da kiran sallah. An fahimta ku? Da haka kiran sallah wannan wajibi ne. To amma idan aka sanci ga unguwa kaza ko gari guda ko kauye kaza, ba dole ne sai kowane musulmi ya yi kiran sallah ba. In aka ce ga masallaci, ladanin masallaci in yayi ya dauke wa dukkan kowa ba kuma sai kowa ya yi da kansa ba. An fahimta ku? فليؤذن لكم احدكم للي دان في مو كيران صلاه دان في كيران صلاه سي زنتو واجب. وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال ان كربو حديثي دغ جابر بن عبد الله يتي ما قال الله صلى الله عليه وسلم ياتي لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحضر اذا اذنت فترسل. In za ka yi kiran sallah, ka yi a hankali a hankali. Ma'ana, ka karanta kalmomin kalma bayan kalma, kada ka karanta su a guje gaba ɗaya. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, haka ɗai-ɗai-ɗai-ɗai shi ne fatararsa. Wa idza aqamta, amma idan za ka yi kama kuwa, فاحضر تسك سوري أتكنت. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة هيا على الصلاة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. والنسيني حديث عندما لم يجيكم فهو جالسي كان سوى كلمة من كرا صلى أنا بكاتا كرم تاسو أجير أجير جملة ننسى دي باين سيا دي سيني أبين لكي كنشي فترسل كلمة من إقامة كما أنا بكاتا كرم تاسو دي قاوة سبو دي سيني أبين لأنني كنشي فحضر والحضر shine gaggawa kenan. Waj'al bayna adhanika wa iqamatika, ka sanya lokacin da zai zama tsakanin kiran sallar ka da ka kada iqama miqdar ma yafrugu al-akilu min aklihi, gurgurdan yadda mai cin abinci zai kammala cin abincin sa. Ma'ana idan aka yi kiran sallah kafin yin iqama, fadin lokacin da ake so ya bukatu, fadin lokacin da za a kawo maka abinci ka ci ka kammala ka tashi, to shine fadin lokacin da ake so a bari tsakanin kiran sallah da iqama. Haka dai hadisin yayi shiru. To amma hadisin rawahu Tirmidhi wa dha'afahu, Imam Tirmidhi ya rawaito shi hadisi ne dha'if, haka Imam Al-Bayhaqi ma ya rawaito shi, bai ma tsaya ga dha'ifun ba, bal dha'ifun jiddan. Tun martaban hadisi dha'ifi, akwai dha'if, akwai dha'ifun jiddan. To da aka ce dha'ifun jiddan, ta ba yadda za a iya zama hujja, ba yadda za a wani hadisi zo ya tagaza masa su haɗu su yi ƙarfi don su zanto hujja. An fahimta ku? To don haka don hadisin da hukuncin da hadisin ya nuna kenan bai zama dole wajen aiwatarwa ba kenan. Illa iyaka kam ai a ɗabi'ance yadda za ka samu yanayi na kiran sallah ba shi ne na iqama ba, domin yanayin da za ka samu na kiran sallah ko bukatar daga sauti saboda jiyyarwa da ke cikin kiran sallah. Amma yanayi na iqama ko ba bukatar daga sauti da yawa tunda ba sanar da mutane da kai ba. Ina jin kuna ɗaukar hankali da wannan. An fahimta ko? Don haka dai gwargwadon yadda ka samu dama daga sautinka ka yi amfani da kalmomin, babban abin da ake bukata wajen kiran sallah shine jiyar da mutane lokacin sallah. Don wannan shine ma abin da sunan ke kira al-azan bi ma'ana al-ilam, ma'ana shaida ko sanarwa. Sanarwa kuma kaga tana bukatar daga sauti. An gane ko? To sannan lokacin da ake bari tsakanin iqama da kiran sallah, wannan lokaci yana sha bamban ne daga wannan masallaci zuwa wannan masallaci gurgurdan yadda mutane suka saba. Hadisai dai sun zo masu tarin yawa da suke nuna falalan yin sallah a farkon lokacinta. To da zaran an yi kiran sallah, abinda ake bukata liman ya kiyaye, idan aka kira yi sallah a nan masallaci, ɗabi'ar wannan unguwa, ɗabi'ar makwabtan wannan masallaci, gwargwadon wani mintuna suke bukata daga lokacin da suka ji kiran sallah, wani minti suke bukata har su yi alwala su taku su zo masallaci su riski liman a cikin raka'an farko, minti nawa ake bukata? To wannan kaga kowace unguwa za ta sha bamban daga unguwa kaza zuwa unguwa kaza. Wani za ga minti goma kawai ake bukata, wani za a bukaci 15, wani lokacin za a bukaci 20, sannan wannan na canjawa daga wannan sallah zuwa wannan sallah. Sallan asubahi tana bukatar dan jinkiri har mutane su yi kimtsa da yawa kafin su zo masallaci, dan lokacin zai tafi tsawo saboda mutum zai tashi daga barci har ya warware yayi kaza yayi kaza kafin ya zo masallaci. Irin lokacin da magariba kila ba ta bukatar. nisha'i ba ta bukatan wannan sawa. Wato dai yanayi liman da shi da ladan za su ga menene maslaha abinda za mu sanar da mutane kuma har su zo ba tare da mun haramta musu cikakken jiba. Amma ba da yin kiran sallah a tayar da sallah ba wannan sai zanto an haramta mutane da cikakken jiba. Tunda wani kila ya gafa bai san lokacin sallah ba sai da aka kira shi. Ya zo yana cikin alwala kafin ya kammala alwala ko yana kama ruwa bai gama ba har ya ji tuni an tayar da sallah an yi rak'a ta farko an yi ta biyu. To wannan sai ya sa ya rasa sallah. An fahimta da kyau. وله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضئ وله حديث يا تبت daga gare shi shi imam at-tirmidhi kenan an abi huraira an karbo daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi kada yace la yu'adhin illa mutawaddi' kada wanda ya kira sallah sai wanda yake da alwala wa da'afahu aidan amma imam at-tirmidhi kuma yace hadisin wannan da'if to kaga wannan shine hujjar malaman da ke ganin ba a kira sallah sai da alwala to da hadisin ya inganta sai ya zama to hujja amma bai inganta ba da haka mutum zai yi kira sallah ko ba ya da alwala kun fahimta da kyau ladan ya zo masallaci ya bubbude kofar masallaci ba kowa ga lokaci yayi sai ya kiran sallah idan ya kiran sallah sannan shi ba ya je ya alwala ina fata mun fahimta ba sharadi ba ne sai in kana da alwala ko ba ka da alwala za ka iya kiran sallah wa alaikum assalam ko kana da janaba za ka yi kiran sallah ka tashi a makare baka riga kai wanka ba kuma kai ne ladan sai ka zo ka kira sallah sannan kuma ka je kai wanka ya halatta wa alaikum assalam wanne wannan tun zai mun yi magana muka ce kiran sallah rera shi yana da kyau dan kalmomi ne amma kowane rerawa ka yi gurgurdan abinda shari'a take bukata kada mutum ya fita daga hudud na shari'a ya zama kamar wasa abinda ake bukata wajen kiran sallah sanarwa sanarwa din nan kuma babban abinda take so babban sauti da kuma furci da haruffan larabci yadda suke a larabtansu shine kawai abinda ake bukata amma kar mutum ya bai da kiran sallah kuma kamar wasa kar maddi ya zanto maddan mufrid yi daidai wa daida yadda yake zai cika bukata da yake bukata na'am kiran sallah babu diddai hadisin da suka zo babu kiran sallah galibin sunan Ibn Hajar ya kawo su wanda babu daidai nuna to wannan yana bukatar abin cika ya inganta ko bai inganta ba dan hadisan da ke cikin sharhu sunan da bugawa ba dukkan su bane ingantacce akwai malamin da ya masa hidima shine Shaibul Arnaud wajen tantance hadisin sa inganta to da ba su inganta ba yana da kyau a bincika a fayyace kafin a zurta da shi to wannan gaga yar maikin sahabi kenan abin da ya tabbata daga bakin annabi da makaranta je idza samitumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu to wannan shine kamfar rana lokacin azhar idan kun ji mai kiran sallah ku fadi kwatankwacin abin da yake fada kin mai kiran sallah yana cewa ana baya fada ashhadu an la ilaha illallah kai ma sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah muhammadar rasulullah sai kuma kace ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala sala sai kace la hawla wala quwwata illa billah hayya ala sala nan ma zaka ce la hawla wala quwwata illa billah fa qulu mithla ma yaqulu wannan shi ne abin da Allah ya faɗa wancan kuwa ko ya inganta ko ba inganta ba aikin sahabi ne wanda idan ya saba ma nassin abin da annabi ya ce ai to ba za a aiki da ijtihadin sa ba
an fahimta ko
ولي أبي داود وله عن زياد بن الحارث حكم إمام الترمذي يروي سوون حديث عند زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من ذا الله سرد أمجي سبت قريش ياتي ومن أذن فهو يقيم واندي كرا صلى فيني زي إقامة وضعفه أيضا إما حديث لي banda imamu turmizi abu daud ma ya rawaito shi haka imamu al-bayhaqi haka ibnu asakir ibatullah ibnu asakir haka imamu ahmad bin hanbal dukkanin sa da hadisi ne sahihi saboda cikin sanadin sa akwai abdurrahman ibnu ziyad al-ifriqi wanda yake duk wannan hadisi sun ce huwa sahihi ni rawaito hadisi ba aka ba dan haka wani ya yi kiran sallah wani ya yi ikama an gane ku aikin ladan wanda aka waje sa masa shine kiran sallah amma ikama ba dole sa bace ba in yaga dama yayi in yaga dama wani yayi in liban yaga dama yayi da kansa kuma ta yadda sallah duk wanda yayi fil amri sa'a al'amari an bar ki kofa a buɗe amma matakar an ce kiran sallah to lalle wanda aka nada ya zama da shine zai yi kiran sallah kar wani ya gangance sai fa in wani uzuri ya sa ba shi da lafiya ya turo wani ko ya sanar to sai a duba ki to jama'a waye ya dan fi kyautata kalmomin kiran sallah zo kai ba a ci da karfa a cikin al'amuran ibada dubawa ake waye ya dace da shi ko kai wa alaikum assalam eh kin yi shi ne ke fada na fada ji na sake fada yanzu ga ji sun duka maka da ji sun kira da wa li abi daud min hadith abdullah bin zaid annahu qala ana ra'aytuhu ya'ni al-adhana wa ana kuntu uriduhu qala fa aqim anta haka abu daud ya rawaito hadisi daga hadisin abdullah ibn zaid annahu qala shi abdullah ibn zaid wai yace da annabi ana ra'aytuhu nene naga kiran sallah din na a mafarki ya an al-azana kina yana nufin kiran sallah wa ana kuntu uriduhu kuma ni ina son in yi qala fa kim anta da annabi ce masa yi ikama wa fihi dha'fun aidan haka wannan hadisin ma dai dhaifi wannan hadisan ibnu hajar duk yana kawo su dan nasiha ga al'umma saboda su malaman hadisi suka ce yadda ake bukatan ka san sahihi kai aiki da shi haka kuma akwai bukatan ka san sahihi dan ka nisance shi min babi arafu sharra la li sharri la ki litawqi wa man lam ya'rif al-khayra min al-sharri yaqafi ko man lam ya'rif al-sharra min al-khayri yaqafi suka ce ina bukatan in san sharri ba dan in sharri ba sai dan me dan in nisance shi kar in fada cikin sallah dan dukkan mutumin da baya iya bambance tsakanin sharri da alkhairi ana ji masa tsoron zai iya fada cikin sharrin ba tare da ya sani ba shi yasa suke bukatan su san hadisi dhaifi kuma su rubuta shi sai sunan sa dhaifi dan idan ka karanta ko ka ji wata rana wani yayi hujja da shi ka san hadisi ne dhaifi ba hujja bace ba shine amfanin kawo shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al mu'adhdhin amlaku bil adhani والإمام أملك بالإقامة وأن حديثي كتوى من كيران صلى كيني يبقوا ينسي جمد حركة كيران صلى معنى كيني زي كوبا تيوني أتي مسيبا باتيان مئذن الليمان با والإمام أملك بالإقامة أما إقامة قوان نملكينين الليمان با وانزي فار إقامة سي الليمان ياتي ورواه ابن علي وضعفه ابن علي يروي سيسي أتكين على كابل سيد ضعفا كما ياتي حديثي لزيه gaga shi ma wannan ba hujja bane gudun dukan wannan zaka ji suna tayawa a bakunan malamai ko masu wazi ko masu karanta kuwa kuma suna hujja amma dukkanin su hadisi ne dhaifi hadisi dhaifi shine dukkan hadisin bai da bai cika sharuddan hadisi al sahih ba bai kuma cika sharuddan al hadis al hasan ba wanda idan mu kuma ta batun kwanaki mun faɗi sharudda da ake bukata kafin hadisi ya zama sahihi sharudda guda biyar ne sharadi na farko al'adala sharadi na biyu tamamu dhabti sharadi na uku ittisalu sanadi sharadi na hudu adamu shuzuz sharadi na biyar adamu illa wa hadisin da duk ita wannan sharadda ya zama sahihi. To kuma hadisul hasan shi ma wannan sharaddan bai rugare shi. Bambancin su da hadisi sahihi, idan a hadisi sahihi ka ce tamamu tabti dole hadda ta zama cikakkiya, to hadisul hasan kuma shi a samu harda ko da ba cikakkiya ba ce ba, wanda ta ragu ba ta kai matsayin tamam ba, to ya zama alhadisul hasan kenan. An gane ku? To duk hadisin da ya rasa waɗannan sharadda guda biyar, ko ya rasa ɗaya daga cikinsu, ko biyu daga cikinsu, ko nawa ya rasa daga ciki, to ya zama hadisi sahihi. Sa'ilin nan ya zama hadisi wanda ba a hujja da shi a shari'ance don kasancewar saki kadai. Wa alaikumus salam. Wanne ya ce? Idan duk malaman hadisi guda biyar suka rawaito hadisi kuma ya zanto sanadi ɗaya ne, kuma sanadin da'ifi ne, hadisi ɗaya ne kenan, labarin ɗaya ne. Amma idan sanadi ya sha bamban, sanadin da wannan ya biyo rawaito hadisin daban, wanda wancan ya biyo rawaito hadisin daban, kowanne kuma da'if ne bai kai da'ifin jiddan ba, to sanadin da wannan ya rawaito da wannan da wannan sai su haɗu sai su yi ƙarfi da hadisi. Amma idan ya kasance gaba ɗaya min tsaraitin wahid, to cikin lai tsawi kai hadisi dai hadisi ɗaya ne kenan. Taron marwaita ɗin sa'ilin nan baya fa'idantar da komai wajen ƙarfafa shi, har yanzu na a matsayin sanar da iko wanda ba zai zama hujja ba. An gane ku? Wallabe ya kai na wuhu an aliyin radiyallahu anhu min kaulihi. Imam al-Bayhaqi ya rawaito wannan hadisi daga Ali bin Abi Talib, amma shi Ali bin Abi Talib an nuna wannan maganar sa ce ba maganar annabi ba. Wa an Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. An karɓo hadisi daga Anas dan Malik, yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, lalle annabi sira da muke tabbata gare shi yace la yuraddu addu'a bainal azani wal iqamati, addu'ar da aka yi ta tsakanin kiran sallah da iqama, irin wannan addu'ar ba a jefar da ita. Ma'ana Ubangiji ta'ala yana karɓan addu'ar ka idan kai addu'a dan roƙon makanka ko waninka alkhairin duniya ko na lahira, ko ka nemi tsari daga sharrin duniya ko na lahira, idan kai addu'ar nan tsakanin ikama da kiran sallah ba a jefar da ita, Allah na karɓa ya biya maka bukatanka. Kaga wannan yana daga cikin falalan kiran sallah kenan, ya zanto tsakaninsa da ikama ana ansa addu'ar mutum. Saboda haka duk wanda yake da bukata a wurin Ubangiji sai ya ribanci wannan lokacin, ya ji an yi kiran sallah, ko a unguwa ne, ko a masallaci ne, ko a kasuwa ne, ka ji an yi kiran sallah sai ka yi alwala dan tafiya jam'i kenan, ko kuma ribanci wannan lokacin kuma domin yin addu'a wa kanka ta alkhairi. An gane ku? Wannan rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibn Khuzaima, hadisi ne ingantacce Imam an-Nasa'i ya rawaito shi, ha kuma Ibn Khuzaima ya karfafa shi, ya rawaito shi ma, ha kuma Tirmidhi ma, haka Abu Dawud. Amma a riwayar Tirmidhi da Abu Dawud abin da yake addu'a la yuraddu bainal azani wal iqamati, ayi mako la yuraddu addu'a bainal azani wal iqamati, duk dai ma'anar za ta koma dai. Wa an Jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, an karbo hadisi daga Jabir dan Abdullah, yace annabi da radiyallahu anhu tabbata gare shi yace man qala hina yasma'u an-nidaa, wanda ya fada lokacin da yake kiran sallah yace mai Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah at-tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وان دي فدوانا النبي تي حلت له شفاعة يوم القيامة تي تونا يا واجب أكن سأقوب القيامة زا أساك تسمو أن دع النبي زي كتا أبين دا كي بكاتا كي كيران صلى إذن كي سي كميمي تأبين دا كيران صلى كي فتا إذن يا جي كرشي تكم سي كوا النبي صلى bayan kai masa salati sai ka karanta wannan addu'a Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, ma'ananta Allahumma ya ubangiji rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma, ubangijin wannan kira wanda yake cikakke, ma'ana kalmomin kiran sallah kalmomi ne cikakku saboda sun kunshi asalul usuli shine tauhid, dan a ciki ka kore ma Allah kishiya, ka kore wa manzan Allah kishiya, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, Allah ana kore masa kishiya wajen ibada, manzan Allah a kore masa kishiya wajen biyayya, yadda wajibi ne ka bi Allah ka bauta ma Allah shi kadai, to wajibi ne abin binka kuma ya zanto manzon Allah. Yadda ka san duk ibada haƙin Allah ne shi kadai, to wajibi ne biyayya kuma haƙin manzon Allah ne shi kadai. Duk wanda za a yi wa biyayya to ya zanto ya kafa hujja ne da annabi ya ce, amma mutukar annabi ya ce wani kuma ya ce, to ai an ce da ukulla qaulin inda qauli Muhammad wa ma aminun bi dinihi ka mughamiri, ka bar kowace magana idan an ce annabi kaza ya ce, idan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to maganar kuma wani ya ce ko su wani sun ce kuma ai ka tashi daga yi, babu maganar wani ya ce a mu muna ganin kaza, to su wani ne ku da kuke ganin kaza bayan annabi kuma ya ce. Wannan shine shahada ta cewa annabi Muhammad manzon Allah ne. Ma'anar ta kenan ka yadda shi kadai ne abin binka. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa zakara Allah katira. Na'am. Ban gane ba. Eh. Kunji ya ce kamar wani masallacin an kira sallah kuma nan kai kana nan masallacin daban, to zaka amsa ta wancan masallacin daban ko kuwa? Wannan ya tuna mun wani lecturer din ba Islamic University na Madina, a kusa da abin nan department din mu yana dab da waɗansu masallatai da yawa a bayan jami'a wanda ke kuma duk suna da speakers, saboda ko ina kuma ana kiran sallah kusa da juna, ana gaba a wannan sai wannan, to shi kuma kullum lecturer sa dama yana zuwa ne karshe sha biyu zuwa karfe ɗaya da rabi, to saboda haka daidai lokacin da sai ya zace to ana kiran sallah ko ina, kawai ya daina lakta sai ya zauna da an su kiran sallah, ya ce annabi ya ce za sami'tumul mu'adhdhin fa qulu mithla ma yaqul, ana jama'a a nan masallacin zai ci gaba da lakta ce alhamdulillah kaza kaza, sai kuma a fara a can sai kuma ya juye ci gaba da an su kiran sallah, kullum abin ya zama kamar abin dariya wajen minti 20 zai yi na an su kiran sallah, mu dai lakta mu ta tashi daga yi, yi hujjarsa kawai tunda annabi ya ce idan kun ji ana kiran sallah ko ansa bai fayyace ba ko a masallacin ka ko a masallacin wani, ba dai ka ji ba. Yace annabi ta idza sami'tumul mu'adhdhina, idan kun ji mai kiran sallah to yanzu ka ji ko baka ji ba, to fa qulu mithla ma yaqul, yasa aslan a unguwa guda shi yasa malamai suka ce makaruhi ne a yi masallatai da yawa, ya kamata kowace unguwa masallaci daya, in ba bukata ce ta sa dole a yi wancan a yi wancan, ya kamata kowace unguwa masallaci daya, amma da kaga unguwa daya masallatai da yawa yanzu kusan kowane gida masallaci, duk wanda ya gida kuma sai ware masallaci, to wannan duk ba sunna bane, bas sunna shine mutanen unguwa su hada karfi su yi wadataccen masallaci wanda kowa nan zai zo, to wannan sai tabbatar da babban manufofin sallan jami'i, daga cikin manufofin sallan jami'i hada kan mutane, sannan kuma jami'in ladansa na karuwa idan adadin mabiya sallatin suna da yawa, sannan na biyace sallar mutum biyu ta fi ta daya, ta uku ta fi ta biyu, ta hudu ta fi ta uku, yace fa kullama zadal adadu fa huwa ahabbu ila Allah, adadin na karuwa ubangiji na kara kaunar wannan yawan adadin, sai da aka ce masa unguwa kaza wannan ya masallaci wannan yayi ko kuma gida, duk wanda yayi gida yayi katin gida ya dan masallacin sa, wanda mai katin gida ya dan masallacin sa, sai masallaci su yawa kuma a cikin ba wanda ake rayawa, sai zanto alamar ta ce kiyama kinan da annabi ya faɗa, yace za ku zo ku yawaita su kuma ba ku abin da Abdullahi da Abbas kai cewa, yace wallahi za ku zo ku yawaita masallaci da damuwa da yi musu ado amma ba ku iya rayar, kaga kare sai mutum ya kashe kudi ya masallaci ayi dogor asumiya, asalin ita wannan asumiyar me ya amfanin ta, kudi ne ka fata ba tare da amfani ba, idan kai masallaci ba asumiya sai me ba komai, to nawa ka kashe wajen asumiya ka marasa lafiya nawa ne a asibitin da suke bukatar rabin wannan kudin da ai musu aiki sai makwabtan ka nawa ne wanda suke bukatan abin da za su yi, ka zo kai asumiya ba ita ke bukatan su ba, ko a waje suka yi sallata yi, to yara waɗanda suke suna da qualification mai kyau sun gama secondary, iyayensu ba su da galihu, ba su da sukunin biya musu ɗaukar nauyin karatu su je su yi karatu, kwasa-kwasan da mutunci ke bukata nawa ne a unguwarka ko a garinka, sun ba ka yi wannan ba sai ka kashe kuɗi wajen dogora asumiya da ya mata senti ta yi maka amfanin mai ba ka cikin masallaci. masallaci ba ta cikin tsarin ginin masallaci. Ina fatan kun fahimta da kyau. To. Laifi wannan matsayi dai da za a mai da masallaci ya zama dai shi ne abin da ya fi zama daidai da sunna. Abu ne mai wahala, amma dai bin sunna ɗin shi ne kwanciyar hankali. Da su kaga duk masallaci za a kusa da juna sun yawa. To, bisa ibn Qudayy yana daga cikin abin da ya ce cikin ƙasar Hausa bidoyin da ake yawaita masallaci a unguwa guda wanda ba buƙatar. Ai ba ka bai umarnin annabi kenan. Ai in za ka bi abin da ladan ke faɗa dole kai shiru ka dina kowane suru. Duk da cewa wannan umarnin na annabi ba wajibi ba ne ba mustahabi ne. Saboda ya tabbata waɗansu sahabbai in suna cikin waɗansu bukatu ba sa ansa kiran sallah. Wannan shi cire shi daga wajen su ya mai jiki mustahabi. Akwai asar na Abdullahi dan Umar da suke nuna haka. Annabi ce za ka ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma. Ya Allah ubangijin wannan kira cikakke. Ya zama cikakke saboda ya kunshi kalmar shahada ko was-salatul qa'ima ubangijin da ya umarni da wannan sallah tsayayya a bar tsayawa ati muhammadan al-wasila ka baiwa annabi muhammad al-wasila to annabi ya fassara al-wasila cikin wani hadisin daban yace wasila din nan wani gida ne cikin aljanna wanda Allah yake bance la tambagi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa gida ne cikin aljanna wanda aka yi idan mutum daya annabi sai ina fatan in zama ne mai wannan gidan ai ya san nashi ne amma dan tawazu'un sa yace ku yi ta roka min Allah tun farkon musulmi har ƙarshen duniya annabi ya ce ku roka masa wasila wannan gidan guda daya wanda aka yi idan mutum daya shine na ƙarshen sama cikin aljanna kuma shine a tsakiyar aljanna ƙarshen sama kuma a tsakiya gida kuma da mutum daya akan kai ko ka roka ka san ba naka bane ba idan ka ji aljanna da kowa da kowa tunda kai dai duk addu'ar ka ba za ka yi yawan mutanen da suka rokawa annabi ba to ya ce da kun ji ku ce haka ku ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa rabbuka ma ati muhammadan lil wasila ka biyo annabi muhammad wasila shi ne wannan gidan wal fadila kuma Allah ka kara masa falala wa ba'athu maqaman mahmudan lillazi wa'ata ka tace shi a matsayi abin yabo wanda kai masa alkawari shine ash-shafa'atul uzma babban titon da za a bai wa annabi Abubakar kiyama wanda mun yi bayanin sa a wadansu darussa na baya ko annabi ce duk wanda yace wannan halat lahu shafa'ati yawmal kiyama titon na ya sauka akan shi a ranar tashin kiyama lalle annabi zai titon mutun kenan to wannan shine daidai inda addu'a take ta sunna wadansu suna kara wa ba'dhum maqam mahmudan lizuwa ta warzuquna shafa'atahu innaka la tukhlif al-mi'ad wannan duk bai inganta daga bakin annabi ba inda ya tabbata shine wa ba'thu maqam mahmudan lazi wa'ata wadannan suna kara wata rajistar rafi'a shi ma duk bai inganta ba wannan da ya tabbata nan shine abin da ke tabbataccen abu akhrajahu al-arba'at malama hadisin nan guda uku sun ruwaito wato Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah an gane ko wanda su Imam Muslim ba ya ruwaito shi alaikum salam kai masa kuma wannan addu'ar Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma an gane ko to kuma raba hadisi da wata dama, daga nan gurin kuma abu na hudu shine sai kai addu'a wa kanka dangane da abin da kake so ka roka, daga nan gurin kuma abu na biyar shine zaka ce raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasulun wa nabiyya. Da haka waɗannan ababe guda biyar sune zikirai da suka shafi wanda yake jin mai kiran sallah, maimaita abin da yake faɗa, an gane ku, yin salati ga annabi, yin addu'a ga annabin Allahumma rabba hadhihi ad-dawlati dama zo ka masa wasila kenan, sannan kai wa kanka addu'a, sannan kuma ka fadara bi billahi rabban wa bil islam dinan wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya. Ababe guda nan kenan, haka ake bukata kowa ya yi kiran sallah, ko kana kasuwa ne, ko kana ma'aikatar ka ne, ko mace tana gida ita ma ta ji abin da za ta kiyaye shi kenan. Farko mai kiran sallah da yi tana neman ta da rikita, yana zuwa ƙarshe ya karasa sai ta yi salati ga annabi. Salatin annabi kuma shine wanda ya tabbatar ga bakin annabi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim har zuwa ƙarshe. Ta gama wannan abu na biyu, na uku kai Allahumma rabba hadhihi ad-dawlati tamma wa salatul qa'ima ati Muhammadin al-wasilata wal-fadila wa wasu maqam Mahmudin alladhi wa'adta. Daga nan gurin kuma sai raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulun wa nabiyya. Ba mutum ya gama wannan kuma sai ya yi addu'a wa kansa abin da yake so ya roƙa na alkhairi. Ababe guda biyar ake bukatan dukkan mai kokarin bin sunna ya kiyaye. Ina jin ka. Kamar yaya idan ya kammala shi mai kiran sallah zai yi waɗannan ababe. Ba ai ba bayyana zai ba. Akwai masu kiran sallah da idan sun gama kiran sallah a masallaci sai sun kai wannan cikin su jika Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma wa salatul qa'ima. Ba sai kowa bayyana ba, sun rance zai kayan sa. Yanzu ya gama sanar da mutane kiran sallah abinda shari'a ta ce yayi ya gama. Wanda ya kamata mutane su ji, sauran kuma tsakanin shi ne da ubangijin sa. Sai ya kashe spika ya wannan zikiran da ya kamata. Shi ma mai kama zaka faɗa abin da yake faɗa. Sai hayya ala salah hayya ala salah zaka ce la hawla wala quwwata illa billah. Wannan tunje mun faɗa wannan. Zaka mai kata. Da yake ka duka mata salah kai ma zaka ce ka duka mata salah. Wannan tunje mun faɗa wannan baka nan. Na'am. Jami'an waɗannan masallaci cewa wani a gyara masa kiran sallarsa. Ya zama wajibi ka sami jami'an wannan masallaci. Al'amrul ma'ruf wa nahyul munkar dole ne. Na farko ya tabbatar fa a faɗa musu haɗarin da yake ciki. Lokacin da ya zo wajen ashhadu an la ilaha illallah, kaga zai ce ashhadu. Da zarar ya ce ashhadu an la ilaha illallah, kaga ashhadu, tambaya yake shin ko zan shaida cewa ba abin bauta sai Allah. Shin ko zan shaidar cewa annabi Muhammad manzon Allah ne? Yanzu tambaya yake. Amma shi bai sani ba. Tun da ya jaje harshen Larabci ya jaje abun nan. Zikirin sallah ba koya yayi a makaranta ba. Har kawai ya ga ana yi ma ya ci gaba da yi. To wannan shine illar idan mutum zai gina ibada bisa ga takallidanci. Kawai yadda kaga mutane suna yi kai sai ka furta abin da yake ba daidai ba. Dan haka duk mai kiran sallah da yake nan a adu Allah ilaha illallah sai a fada karfi. Cewa abin da kake yi kuskure ne ga kuma abin da ya kunsa. In mai son gaskiya ne sai ya gyara. A samu jami'an masallaci musamman liman a faɗakar da ya kamata farin ka sauraron wani akwai 'yan kurakure a cikin kiran sallarsa. Sai a gyara masa. Ko wajen wani hayya na sana a wani cikin kiran sallah. Duk a Hausance muke yin abu. Duk waɗannan kurare ba. Wannan hayya na saboda haka duk waɗannan ababai ne wanda idan mutum na yi ko ya gyara ko a cire shi daga ladanci tunda ibada ce, ko ya gyara ko a cire shi a ce wani ka koma makaranta ka je ka koyo, amma ba za ka gyara shi ya ci gaba da yi ba. Na'am. Ai da ba mun ba daga yadda abin ke a shari'a ga kuma yadda ya kamata ya gyara, to amma wani mataki ya kamata ya gyara, wannan kowa shi ya san halin da ya ga ana haka, ya san lada ne, ya san suwaye masu masallacin. Ai yanzu akwai masallacin da ba wannan kuskuren da ya kaɗai na kiran sallah ba, in ka gyara wannan ma har yanzu masallacin akwai abin da ake wanda ya fi wannan kwanan kuma na wasu bidiyoyi daban. Har kullum idan ka zo da'awa ko za ka yi gyara cikin al'umma, ka nemi laifin da ya fi girma ka fara hana shi, sannan mai ji musu, sannan mai ji musu har yi zuwa ƙarshe, wa haka za da walaika. Wai haƙuri mu ƙarasa matsalolin kiran sallah, akwai matsalolin da ya kamata su zo cikin littafin nan ba su zo ba. Matsalan fuskantar alƙibla ga mai kiran sallah, shin fuskantar alƙibla wajibi ne wajen kiran sallah? Alal haƙiƙanin gaskiya fuskantar alƙibla ba wajibi ba ne ba dangane da abin da ya shafi kiran sallah. Mai kiran sallah zai iya fuskantar alƙibla, zai kuma iya fuskantar wani wuri daban ba alƙibla ba, gurgurdan yadda matsala ta abin nan. Yanzu idan masallaci ya zanto yana gabas da gari, kusan da karshen gari da gabas, galibin gidaje suna yamma, to a lokacin nan ma kamata mai kiran sallah ya waiwayo ya kalli yamma din ya kira mutane. Kun bayyana da kyau. Saboda ke lafiya. To za ka yi kira daji waye zai ji, sai dai ka waiwayo, sai da yin ana amfani da speaker to yin zanto sun karkato yamma din, to kai ba sai ka kalli yamma ba, tunda wannan sauti na sakowa na kaiwa mutane. Hadisin da ake kafa hujja da shi dangane da cewa a fuskanci alƙibla idan za a yi kiran sallah, wannan hadisi ne zai bai inganta ba daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka mai an fahimta ku, duk waɗannan akwai asar na sahabbai da suka nuna haka da tabi'ai. Kiran sallah kuma a bisa zance mafi inganci wajibi ne, to amma wannan wajibi ne alal kifaya idan wani ya ɗauke wa saura. To amma idan kana tafiya a cikin daji kai kadai, ko ka je gona lokacin sallah ya yi, ko ka je kiwon dabbobi lokacin sallah ya yi, yanzu ga shi kai kadai ko ku biyu, kuma lallai za ku yi kiran sallah, kuma wajibi ne ku kira ta kafin ku yi. Ko a gona ne kai kadai kuma za ka kira ta kafin ku yi. Ai, cikin hikimomin kiran sallah din ba wai kela ne kadai ba. Farko akwai hadisin da yake cewa yayin da duk kai kiran sallah din nan ba abin da zai ji sautin ka cikin halittu face sai ya maka shida ranar tashin kiyama. Ko dabbobi ko kwaruka ko tsuntsaye suka ji ranar tashin kiyama za su yi maka shaida. Kuma annabi ya ce wani sahabi, ko kana tafiya cikin dabbobinka kana kan dutse lokacin sallah yace kira yi ka sannan ka tashi kai sallah. Makiyayi fa annabi ya ce masa haka a masallaci. An bai da kun na ba dole bane kai zaka iya kiran sallah nan gurin, amma baya zama wajibi a kanka kamar yadda yake zama wajibi ga wanda lokacin ta yayi. Wannan kuna yi ne in kuna cikin ayarin mutane da yawa sai sallah ta kuce mu gaba ɗaya sai ku kira sallah sai ku yi. Amma a cikin gari idan kai sai bayar da confusion kuma ka rikitar da mutane sai wani ko bai da lafiya an yi sallah tun da zuke da kiran sallah. A irin wannan in za ka yi sai ka gurgurdan yadda za ka ji da kanka a cikin gidanka tsakaninka da iyalinka. Bai inganta ba, na ga wannan binciken
inganta ba ta kowane hali. Sheikh Nasiruddin Albani ya yi bayanin su cikin Irwabul Ghalil fi tasarrufi ahadith manar safir, bai inganta ba.
Kuma dangane da mata, shin suna iya kiran sallah ko ba za su yi ba? Akwai asar da ya nuna mata suna iya kiran sallah in su kadai ne. An fahimta ku. Akwai asar da suka nuna haka. Da kiran sallah da ya gama duk mata na iya yi. Mune nan gudun muka saba a cikin malikiya mata ba za su yi ba. Amma ba ku wani hadisi da ya ce kar ku yi. Da aka Imam Shawkani a cikin littafin Sayyidul Jarrah al-Mutadassiq ala Hadayatil Azhar yace annabin na maza ne da mata, kuma ya ce sallu kamar aiki muni sallu. Yace abinda bai shafi sallar annabi da menene dinsa ya shafi maza ya shafi mata. Duk wanda yace abu kaza banda mace, yace sai mu ce ha tu burhanakum in kuntum sadiqin. Ga inda annabi yace banda su, in ma ga wanda yace banda su ka kyale su su da maza duk sai da aure. Wanda kuma da wanda saboda matsala ce dai wanda an yi safani wajen suna ganin mata ba za su yi ba. Allah hakika ba a sanya mace ta zama ladaniya ba zai yi ba. Kiran sallah aiki ne na maza, amma idan aka ce mata suna cikin ayarin matafiya lokacin sallah ya za su yi sallah, ko suna gida su kadai lokacin sallah ya suka kira sallah gurgurdan yadda za su je da junansu ya halatta, suka yi kama ya halatta, ba wanda zai ce sallah su ta lalace ko ba ta yi ba. Amma su zo ta yi kiran sallah a waje, wannan baya cikin ayyukan mata. An fahimta ku? Mata na yi mace na yin limanci ga ‘yan uwanta mata ban da maza, kuma limamin mata za ta tsaya ne a tsakiya, a tsakiyar sahun gaba kenan, nan za ta tsaya ba ta wuce gaba ba. Wannan an sa ta limamiya ta dindindin gaba ta yan uwanta cikin gida, da haka sai aka sa ladan kuma na dindindin wanda TV zai kiran sallah ya tafi. Amma ana nufin wani abu waƙayi ya faru sau ɗaya sau biyu wanda ba san mai da gidansu masallaci ba ne. Ka fahimta? Sun taru shike nan sai su yi da kansu. Akwai asar da ke nuna haka cewa yanda wancan ya tabbata wannan ba ya tabbata. Wanda yake
kenan hujjatun ala man lam ya'lam, shi wanda yace bai ba korewa ne, wanda yace yayi kuma tabbatarwa ne, yana da karin ilimi kan wancan, dan haka sai a rinjaye da maganar sa. Ka fahimta? To, duk za su bayyana gurgurda yadda za su je da kansu, mace na iya bayyana karatu cikin sallar magariba gurgurda yadda za su je da kanta, babu inda annabi sai ka sai magana sosai. Da ita ne mamaci tsakanin ita kadai ta bayyana, ita na limanci kuma kadai bayyana. Ai, babu mamaci. Ai, to tun ta tare da wannan za ta jiyar da su kenan. Ba mata bane ƴan wata, ai ma ai cikin tsawon babu maza. Babu shuruti salati. Ko mu tsaya da goma shi biyu. ابن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضا وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. أنكر بود علي بن طلق يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتى أحدكم إذا تيمكو يريه ينتك صلى فأنا متن يتوسى ينتك صلى فلينصرف تسي ينك صلى الكنا ba maganar yin sallama, sallah ta faci da kanta. Wali ya tawaffa sai ya je ya yi alwala, wali ya yi da salata sai kuma ya zo maimaita sallah din ya fari su daga farko kenan. Wato wannan nan mana yana daga cikin sharuɗan sallah, sallah ba a yin sai da mai sai da sarki, dan mutumin da ya rihi kaga baya da sarki kenan. Rawahu al-khamsatu wa sahahahu ibn Hibban wa an Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala. An karɓo daga Aisha ta ce lallai annabi zara da mace tabbata gare shi ya ce la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimarin, la yaqbalu Allahu, Allah baya karban salata ha'idin sallar mace baliga illa bi khimarin, dole sai da lullubi. Abinda ake nufi da ha'id baliga wadda ta kai shekarun yin jinin al'ada, ba wai wadda take cikin jinin al'ada ba. A ta kai shekarun da ake jinin al'ada ba ta zama baliga ba kenan, da Ubangiji baya karban sallan ta dole sai da lullubi. Lullubi kuma shine ta sa bayan ta sanya riga wadatacciya, ko da rigar zuwa abin nan kogunta ne, ya kasance ta sanya zane kuma ta sassauta shi ya rufe kafafunta gaba daya, to kuma ya kasance ta sa gyale babba wanda za ta rufe kanta, gashin kanta ba zai bayyana ba, wuyanta kuma kar ya bayyana, ko kunnanta kuma kar ya bayyana, haka za ta rufe sai kewayen fuskar ta kaɗai za ta bari a buɗe, sa'ilin nan ne in ta yi sallah ce. Amma matuƙar gashin kanta na waje, ko kunnanta yana waje, ko wuyanta na waje, wato bata cika sharɗin da ake bukata ba kenan wajen sallah. Da haka ya kamata a kiyaye mata idan sun kai shekarun balaga, tawafin ko sun yi aure ko ba su yi ba, matuƙar ta kai shekarun balaga in za ta yi sallah haka ake bukata ta rufe jikinta gaba ɗaya. Fuskarta kawai za ta bari a buɗe, an fahimta da kyau, ha kuma kafafunta ta saukar da zane ya rufe kafafunta gaba ɗaya, nan kawai wannan ya zama dole sai wannan, kar ta yadda gashin kanta ya bayyana, ko kunnanta ya bayyana, ko wuyanta ya bayyana. Dan annabi ya ce la yaqbalu Allahu salata ha'izin illa bi khimarin, Ubangiji ta'ala baya karban sallan mace baliga dole sai in ta sa khimar, khimar kuma shine wato abin nan kenan gele ko malullufi. Wannan gyalen da za ta sa kuma ya zanto mai gaman marsaka mai kauri, ba ya kawai za ta sa gyale irin sharar ɗin nan ba wanda mata ke ado da shi, wannan nan ta sa da wannan ta yi sallah kawai ba ta yi lullubi ba, ya kamata mata su kiyaye wannan. Hadisi na ƙarshe da za mu tsaya a kai, wa an Jabirin radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala la idza kana thawbu wasi'an faltahi bihi ya lisa salati. Annabi ya ce da Jabir, idza kana thawbu wasi'an, idan tufafin da zaka yi sallah da shi ya zanto yalwantacce, fanta hibbihi, to ka lulluba da shi, kai ne baka da wando baka da riga amma kana da babban zani wanda idan ka tsora shi akan kafadunka zai rufe maka har kasa da gwiwarka, to sai kai wannan lulluba da shi kai sallah aka ko ba wando a cikin ka sallar ka ta yi. Yani fi salati yana rufe cikin sallah, wani muslimin fa khalif baina tarafayhi, الخالف بين طرفيه كتابا تكان جفا غنم اذا كنت تكذن ان كدولا كان كفدنك shi dai gefen ka ya ga da shi dai gefen kuma ka ya ga da shi shine fakalin bayna tarafai dan wannan shi zai baka damar wannan tufafi ya rufe jikinka kuma ka tashi ruku'i da sauransu ba zai sumbule ba zai salife ba kun fahimta da kyau wa in kana zayyiqan annabi ce amma idan ya kasance tufafin nan matsatse ne fastazir bihi to sai kai izari da shi abin da ake nufi da izari kwarjan ne kuma shine duk abin da kogunka za ka daura ya rufe kasanka amma nan samanka kuma na bude kamar kafin mutunka da bude kana da tufafi ne guda ɗaya baka da wani tufafin yin sallar sai a san lokacin da annabi ke wannan yanzu mai dan fadon nan sai ai mamaki lokacin da annabi ke wannan fadon maganar sun sahabbai suna cikin talauci su sirri sun yi hijira daga Makka zuwa Madina wani baya da komai sai zani dai dai to idan ya tashi yin sallar ya zai da shi shine a jikinsa kullun yana daure inda dare ne in ya dace kuma zai wanke cikin dare kuma ya zo ya canja shi ya bushe sannan ya safe ya fito ne kaji kenan muna cikin nema yanzu ba karama ba to amma idan guda ɗaya ne ya za ka yi shine annabi ke cewa to ɗayan biyu ne ko tufafin ya zanto yana da yalwa in yana da yalwa sai ka shimfiɗa shi a kan kafaɗinka ta yadda zai sauka har ƙasa kenan sai ka yi sallar shi haka idan da dare ne sai da in ka shimfiɗa a kan kafaɗinka kuma cinyoyinka za su fito waje to kaga wannan aibu ne to amma idan ka sauko da shi ka ɗaura agoginka kuma zai rufe maka al'auranka to amma kafaɗinka za su fito yace to sai ka yi sallar haka babu komai wannan ga wanda yake baya da kowane tufafi sai wannan amma in mutum na da tufafi abinda ake bukata namiji ya rufe wato bayan ya rufe daga tsakanin cibiya zuwa gwiwa wajibi ne mutum a cikin sallah ya rufe kafaɗinsa akwai hadisi cikin Bukhari da yake cewa nan ne ya zama dole mutum baya halatta mutum ya ce zai sallah kafaɗinsa na buɗe ba tare da ya tsora wani abu akai ba saboda al'aura cikin sallah ta jawo banda al'aura a wajen sallah al'aura a wajen sallah daga cibiyar mutum zuwa gwiwarsa nan dai al'aura idan ya rufe nan ya rufe al'aura wannan a wajen sallah kenan amma dangane da masallaci hatta ka faɗan kamar al'aura ce dole sai ka rufe ta sai dai kawai a bambance cewa can daga cibiyar zuwa gwiwa aura ce mughallaza wannan kuma ka faɗa kuma aura ce mukaffafa da haka annabi ce in tufafin ka ɗaya ne sai ka rufe al'aura mughallaza daga cibiyar zuwa gwiwa ka kyale al'aura wanda take kuma zai rufe mughallaza amma idan kana da tufafi to wajibi ne ka rufe ko ina kafaɗin ka ya zama dole ka rufe su a cikin sallah hadisin na gaba shine ke wannan ko walau ma min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu la yusalli ahadukum fi thawb alwahid kaga wannan shine hadisin da muke magana kar ɗayan ku ya kuskure ya tufafi da ya sallah da tufafi daya laysa ala atiqihi minhu shay'un ba komai akan kafaɗarsa annabi sai kare haka wannan ana nufin in yana da yalwar tufafi wancan na baya da yace kuma idan kana bai kan fatta zurbi yana nufin in baya da wani tufafin sai an gane ko to sai mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu nada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Suna iya karanta surori guda uku cikin raka'a ɗaya ko babu hali sai dai sura ɗaya. Shari'a ba ta iyakance maka adadin surorin da za ka karanta ba a cikin raka'o'i in ka ga dama ka karanta ɗaya in ka ga dama sama da ɗaya in ka ga dama kuma ɗayar ma ba sai ka kai ta ƙarshe ba abinda ake bukata kawai karatun sura ɗin amma iyakance shi ta fuskar yawa ba iyakance maka shi ba a karyance don haka in ka ga dama ka karanta sama da ɗaya ya halatta. Ko aya ɗaya ka karanta ya halatta. Galibi aya ɗaya da ma'aikata nan ta cika. Wannan ka idan aka kira sallah ya halatta mutum ya sallar nafila idan ana cikin kiran sallah ya halatta. Wannan dai su ne tambayoyin da na fahimci ma'anarsu a cikin tambaya din sauran mun fahimci ma'anarsu ba su sani. Na'am.
Bismillah.
sai sai gaba ɗaya musulunci ya sha wahala tsakanin mutane guda biyu masu gasa da juna. Ina fata an fahimta. Da haka komai za mu yi, farko ya zanto cewa neman yadda Allah shine akan gaba cikin zukatanmu sama da kowane irin al'amari. Kai malami duk yadda ka karanta abin da ka karanta, kai ka san ba shine ƙarshen ilimi ba, kuma ka san yanzu farawa kai. Idan ka ɗauki duka a wannan kakan da ka san matsayinka kenan. Amma idan kace tunda na karanta kaza nayi kaza kuma tuntuni ne ne kaza, bayan da zai yi kuskure ko wani zai ba daidai nake ba, tunda mutane sun yi dadali, ka ga wannan kazan baka san matsayinka ba. Ha kuma kai dalibi idan ka kaji abu a yau ko jiya, sai kawai ka je ka kama jidali tsakaninka da malaminka wanda ya karantar da kai shekara biyar ko shida ko bakwai, kuma ko baka nemi gaskiya ba. Kowa ya san matsayinsa, shine abin da zai warware mana matsalar. Ina fatan ka fahimta. Na'am.
Sai yake cewa ta haɓar da sarki a inda suke cewa akwai sauraron. gabar sai yamma sai ta rashi kan ta kaza malaika zai ji sai dai nan da kawai yake ba da shi sai yake wannan sauraro a cikin da sauraron sauraro wai ni sauraron ba ba da cewa ba da shi to sai yake ai in kuma da ma a cikin da kafawa da shi a cikin right domin duk cikin da annabi ya kowace kowace sama sai ce an kai kuka kiran sun san ya riga yi su tun da an riga masu labari ma ya riga ya riga yi saboda kake da ita kuma halitta to masannan cewa hasbi domin farko abin da Allah ya halitta a halitta wanda ta kafa kungiya ne yake to a nan naji malamin ya ce farko abin da Allah ya halitta a halitta ne yake to huwa ke da wannan ba a halitta da zama da kuma shi ne ko kuma shi ne kuma a halitta domin a halitta wata rajin mujira ta kafa da kujoji ne kuma wannan zama kamar sau to shine nake dan sai kida ko wannan malamin zai bayani da yake da lawa da yawa da masu kuma ana samu inda wannan masu da ya bayar da kan da kan sa kuma su masu adawa da wannan kiran wannan da yake idan ana samu suna da wani abubuwa ko da ba da wani cikin ka faya ba da su ne ka faya sai an kai kore da an fadar da su da wannan kiran saboda haka dai ne malamin
Allah sai maka na gode. Me karin bayanin ka san abin da yake? Baki ne farkon wanda ta ba. Wato duk waɗannan ababai yana da kyau kamar yi karatu musamman tun da ana sawa a rediyo a ce na ji su kuma yana da kyau da a ce a kasar na ji su sai su fi taimaka mu saboda a ce wani ya ruwaito mun duk da cewa mai ruwaito waɗanda zai iya kiyayewa amma ba zai iya kiyaye gaba ɗaya fiye da a ce kasar din na ji da sauransu kuma kila abin da ba zai bani dama in ji waɗannan ababan ba tun da ba a nan nake ba koyaushe amma da anan nake kaga zan san program sun suwaye lokaci kaza ne ma in riga bi yanzu a Kano duk program din da ake gane bi gidan radio ko sa gujen ina bi in ji ko wanda ya shafi ni ko wanda ya shafi na wanda zai faɗa kishira abin da na faɗa a yanzu misali kaga ayar wa iza sallana min annabiyina misaka hummominka dan mutun ya kafa hujja da wannan cewa annabi shine farko to sai ai masa dariya domin annabawa nawa aka kirga bayan annabi wa minka sai aka ce mai wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam to ya zai da ayar cikin kuma suratu hamim ayu sikab shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan sannan sai aka ce wallazi awhayna ilayka aka fara gabatar da annabi nuhu sannan wa to sai ce mai kaga anan gurin abinda ake kira wannan yana cikin babi guda cikin ulumul qur'an da ake kira at-tashabuh babu at-tashabuh kenan at-tashabuhul qur'ani wato ayoyi guda biyu masu dangantaka da juna anan a jinkirtar da wani abu wanda a can kuma a gabatar da shi na a gabatar da wani abu can a cikin shi yan suratul ahzab ta fara gabatar da annabi muhammad kafin annabi nuhu wa iza sallana min annabiyina misaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam ta surta hamiyam ayin sun ka ta fara gabatar da nuhu shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan sannan ta kawo annabi muhammad wallazi awhayna ilayka me hikimar da garki karkashin haka tabbas mun san annabi nuhu ya riga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda shine farkon manzanni duk inda aka kawo labarin annabawa sai an fara kawo annabi nuhu sannan aka kawo sauran saboda shine farko wajen turo su yadda aka jira su cikin suratul a'raf annabi nuhu aka fara ambata daga da arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin allah ta'budu bayan an gama wa ila adan aqamu huda qala ya qaumi ibudullah bayan an gama sai annabi salih sai aka kawo annabi nuh sai aka kawo annabi shu'aib sai aka kawo magwargar annabi musa da dan uwansa haruna haka da aka je cikin suratul a'raf ma haka aka yi a can ma haka aka yi annabi nuh ya fara kawowa duk inda labarin Musa da Haruna yake, za ka ji an fara kawo Musa ka zama annabi Haruna. Fa wani ke sa su ji dan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa, a kurta haka aka saba aka kawo annabi Haruna sannan Musa, amma duk sauran wurare annabi Musa ka fara kawo. Walkiyar sahar da sa jide ni kano aman na da rabbi alamin, rabbi Musa wa Harun. Duk inda zo cikin Qur'ani rabbi Musa wa Harun sai an kawo annabi Musa sannan Harun, amma a cikin suratul Taha sai aka saba fa walkiyar sahar da sa jide ni kano aman na da rabbi Haruna wa Musa. Saboda me wannan babu ne guda a cikin Qur'ani? Ya kuri in gaba a cikin babu ta samu Qur'ani, wanda bai karanta wannan sai zo da ki aya ya fassara sa ransa bai san inda ta nufa ba. Babu wani abin da yake nuna cewa wannan abin nan ne. Sannan magana cewa hadisin a farkon abin da aka halitta haske hadisi ne mawdu'i na ƙarya, amma farkon da aka halitta abin da aka halitta shine al-kalbi, hadisi ne na Imam Ahmad bin Hanbal. Allah ya halitta al-kalbi shi ya rubuta, al-kalbi shi mai rubuta, yake rubuta duk abin da zai faru tun daga farkon duniya har ƙarshen ta. Al-kalbi ya rubuta duk abin da zai faru har zaman da muke a nan gurin. Kuma annabi ya faɗa cikin wani hadisi ya ce Ubangiji ta'ala ya rubuta duk abin da za a yi a duniya kafin halittar sama da ƙasa da shekara 50,000. To sai mutum ya kawo wata tatsuniya na hadisi mawdu'i wa al-mawqu'u wa al-mutaraddid, wannan sai har zuwa a kan sabo sai ya tafi da kawai dan ya gina akida wanda take bata dace ba. Galibi abin da yake faruwa ilimi da mai ban sai ya ce guda biyu ne, imma ilimi manqul ko ma'qul. Ma'qul manqul labuda an yakuna sahihan, maqul labuda an yakuna sarihan. Yace wa ma su wa zalika fa bahar, wato abin da yake rudani da hayaniya da hauragiya, wanda galibi duk malaman bid'a idan hadisi man idan ilimi manquli ne to qur'ani ne ko hadisi? Qur'ani shi tawinin sa, hadisi kuma su kawo mawdu'i ko dhaifi. Kaga anan gurin kasuwar su bata ci. Idan ko ma'quli ne kuma sai su kawo mana takabbalul uqulus salima, abin da lafiyayyen hankali ba su iya karba duk su gindaya. Duk bid'a akan da aka gina ta, amma duk wannan da zaka ji sun faɗa su ce su ce wannan shi ya kamata su ce, saboda sai an gwada akan sannan kwarai. Idan har kullun zaka zo kana tallan ruwa ba kana tallan abin da yake mai kima, amma babu kishiyar sa kusur kai ba a gane kimar sa, sai kishiyar ka ya faɗa to sai a gane a bambanta. Ita gaskiya da kake ji da gani kamar da Allah dan masauri ce tana da hasken da ake gane ta da shi. Idan ka faɗe ta ka faɗe ta, ko da mutum ya ginu a kan kishiyarsa sai ya ji ta buga zuciyarsa, saboda hasken fitra da Allah ya halitta da dan adam ya dace da haske na wahayi da Allah ke saukarwa annabawa. In wahayin da zaka karanta daidai ka fassara daidai, to duk mutumin da yake ya taurare shi sosai to sai ya dace da fitrarsa, sai dai kawai na gada daga iyaye da kakanni ya hana shi bi. Amma sai ya ji a zuciyarsa lalle an kai shi bango. To shi yasa kaga a dacan ai ba wannan damar da a faɗa, su kaɗai suke faɗa. To sai aka zo damar kuma za a faɗa, to sai suka zo kuma dacan su ne suke kai hari, yanzu kuma hari ake kamar sai dai su kare. To shirin rabo baya hana mutuwa. Yanzu malamin bid'a duk yadda zai yi ka kyale shi ya faɗa shi ne daidai ɗin, saboda da ya faɗa za a san ƙarya ce. Yanzu kaga daga jin wannan bayanin ya zo cewa wa minka wa min nauyin, sai aka kawo wacin sara da kuma nadin mawa sabihi nuhan, me zai ce a kai? Ko ɗalibin sa da yawa ka ya san lalle malam akwai sauran bayanin da ya kamata mu maye mana. Amma yanzu an kai su tura ne ta kai bango, ka kyale su faɗi wannan ɗin, saboda suna furzawa kuma za su yi ta kara fito da point da za a kayar da su a kai. Ai da su kaɗai ake ji a duniya, ba sunna ba yanzu za a yi zakaran sunna ya yi shara, sai zakara na bid'a ke yin shara. To yanzu kuma lokaci ya yi babu yanda za a yi kenan.
Gracias.
abin ka za a tsarki dari bisa dari abin da nake so in ce a nan wurin duk mai sauraron karatu zai iya taimaka mai karatu. Yanzu misali kaga wani lokaci da aka yi wani program a gidan rediyon Kano, aka zo kuma aka yi a CTV, aka tara waɗansu malamai guda biyar suna magana akan abubuwa na maulidi da meye da meye da sauransu live, aka yi shirin ba kana buga telefon ana baka ansa. A zo faɓa mai tarin yawan gaske lokacin ni ba na gari, waɗansu daga cikin yan uwa duk ba sa gari, sai bayan na zo da na zo waɗanda suka zo suna son in yi maganar sai suka kawo video cassette da audio cassette. Kaga wannan sun taimaka min matuƙa. Bani da akwatin video ma aka je aka kawo mun aka ce ga karo in gani. Na tsaya na fata lokaci awa shida na kalla na sake kallo na sake kallo. Karkashin wannan sai muka faro wani shiri a gidan CTV mai suna kira da musulmi wanda duk mako ana yi. A cikin wannan shirin wata shida muka yi cikin ruwan sanyi ba tare da mun bayar da reference da abin da suka faɗa ba. In ba ƙarya za su faɗa ba, kai faɗa gaskiya a gawace za ka karɓi. Wata shida shi kenan sai kasance ya zama tarihi duk waccan tsayar da suka yi. Da aka sake tayar da wata rigima kafin azumi haka ce a je gidan sarki. Har gidan sarki ba a kai mu fada. To aka aika da wani hakimi aka ce yana kira na ce ya hakimi zai kira yanzu bayan shi ba a tsorafi ba ne ba. Ni da shi duk talakawan ce a man da local government ne ba haka ba ne ba. Ni da shi duk muna karkashin DCO. Idan hakimi ya kiraye ne ya kiraye su shi ba a tsorafi ba ne ba. Ba ni tabbas sun ina da security a wajen. Amma idan chairman na local government ya kira ni ko DPO na riga na san yana da security da za a samu tsaron lafiya ta. Wannan sai bani dama in faɗa abin da na yi da ni. Hakimin ya matsa sai na je na ce sai bani a rubuce. Da na je aka faɗa mun sai na ga an tara waɗansu muridai irin waɗanda suke mabiya cikin idin nan suke kaza ce kaza na ce wannan illa bai in za mu yi shekara da su ba za su gane mu ba za su fahimci nan ba za su fahimci su. Magana zan yi ta ilimi su ko mabiya ne ko aya na faɗa ba su da ikon su yi imani da ita sai sun koma gida sun ce malam mai yadda ko kar mai yadda sai ya zan yi magana a tabarka shi ko a fata igiya sai ya wana so a yi ta da gindin ta sai a je a karo malamai ta abin da shi kenan sai hakimi ya gabatar da mu fada mai martaba sarkin Kano sai aka sanar da dukkan malamai aka ce a zo ni Jafar wai na ce kaza na ce kaza na ce kaza na ce kaza za a zo a tara mun kwamitin fatawa na Kano aka tara duk manyan malaman Kano su malam Isa waziri su har da wazirin Kano gida to su wane ne to aka tara sai wannan Tijjaniya da Luka Jiriya da nawa ne ne aka zo aka yi bayani aka ce ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza su kuma guda uku aka yi mu na ce to sai dai kan ƙarya ce kuma a kawo kasa din da na faɗa idan na faɗa bi kuma tabbas na faɗa ga hujja ta na zaro littafi na mazhabar malikiya tafsirin kurtubi na karanta na fassara na ce ko ba daidai ba ne a faɗa min inda larabcin ya yi ba daidai ba ko kaza ko kaza. A lokacin nan babban abin nan din sarkin Kano shine abin nan gashi nan da suna Wamban Kano ya tashi ya ce to ba da yamma su fatawa ko in ji dai abin da liman ya ce ni ba ya ce wa mun Jafar sai dai ce liman tun da an naɗa ni liman ne ba a fadar sarkin Kano an naɗa ni shiri ba su kayatar su da ce da ya ce to gafa abin da liman Jafar ya ce ko kuna da ta cewa sai wani shehun tariƙa yana karkarwa mu ba mu yarda da wannan taron ba. Saboda an je an faɗa masa ya shirya mu ko ba faɗa mana wuce ba shekara 30 ne ba mutumin da ya shekara 30 yana ba da tsarika yana ba da wuridi yana ba da abin shiga aljanna amma ya faɗa wata shirya shekara 30 yana cin albarkacin makaranta zai da shirya wa shi kawai aka kawo faɗa wajen su kuma suka ce to wannan abu da aka faɗa daidai ne amma lokacin faɗarsa bai ba wajen su ce ai kaza duk abin sai ya zama kame-kame to ma'aikatan tsaron wajen suka gane ina aka sa gaba yan gasi suka gane ina aka sa gaba ko wani suka gane ina aka sa gaba sai dai kawai aka tafi to yanzu dai sai an neme mu duk inda ka gane sai an neme ka har kiyama ta tafi ba za su neme aka dawo aka ci gaba da harka haka to sun san da azumi ba na nan da azumi kuma ina tafiya mai duk ina tafsir to kuma shine sai ai hayaniya da aka dawo bayan sallah suka yi darasi biyu ko uku karuji duk wanda yake bid'a in ka riga ka san makamarta ka gama da shi aslan dan bid'a zai fito da abu ba ya fake da yana son annabi kuma kar yake ba zuwa da annabi ka ga yanzu ku yi tarkima da su akan maulidi 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 kuma zai ce dan san annabi ko to wallahi ba dan suna san annabi ba abinda suke so idan ka gina akan ana yawa annabi maulidi
sai a zo su kuma shi ima ana iya masa maulidi. Saboda sai na annabi ya tabbata kafin nasu ya tabbata. In suka ruce suka ce ba za a yi na annabi ba za su fito da na to shi ne dabaran sai su fake da dole na annabin ya tabbata. Idan ya tabbata sai a yi masa rishi daga ƙasa. Sai a yi shigar da wancan shi a shigar da wancan shi har sai waɗanda suka mutu a shigar wanda masu rai ma a fara shigar da su. Sai kowa ya shiga. Amma ya karu ce na annabi to waye zai kawo. To sai su ta faɗa da maulidin annabi bayan ba shi ne abin da suke so ya tabbata ba. To haka kullum ɗan bid'a yi karkasa karkasa idan ka san mafakarsa ba yadda zai da kai. Kai da abin da ba bukata kai da kake da gaskiya baka bukatan faɗa baka bukatan rigima. Su ku zai ba su da gaskiya sai ka ji wallahi za a yi kone kone duk wanda aka ce za a yi kone kone ko kasuwa ne ba yin rumfa a wajen kenan. A yi kone kone shi ne ribansa don kowa ya rasa sai ku faro daga zero. To yanzu ɗan bid'a ya riga sun suna take yaduwa yan boko suna suke so yan sanda suna suke so soja soja suke kowa in dai ya ji sabon suna zai ji ya dace da tunaninsa da hankalinsa da basirarsa da kwakwalwa da fitar da Allah ya halicce shi a kai. To bid'a kuma karkace karkace ne ga wahala kuma babu lada. To shi yasa sun fi so a tashi hankali da rigima to kai kuma ba ruwanka da tashi hankali ko rigima me yin rigima kai da kake da gaskiya. To haka sai. Ah, ai ya isa ka kuma.